أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأن ساسيا نرى نرجو مشاهدي رجوة رمضان هجرة معيتي عليه الصلاة والسلام شكرا تجبك يا تدريس جدا 40 لأكو زام دورا جدا تفسير دا موكا سايا أجيا سكن سورة الأنفال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله سبحانه وتعالى بيان بيان أذن ده فارو غزوة بدر نا أنكش مشركا مكة كافري قدا 70 sannan an kama wasu fursunonin yaki su 70 sannan kuma bangaren musulmai sahabban manzo Allah su 14 sun yi shahada didda yawan kafiran Makka sun ninka kusan musulmai kusan so uku. A hakan Allah subhanahu wataala ya ba wa musulmai nasara saboda addininsu. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace ya jarrabi mu'minai amma jarraba mai kyau. Waliyabliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha sami'un 'alim. Shine sai yace zalikum wannan zalikum dinnan ishara wasu suka ce ishara ne zuwa ga albala'ul hasan wanda ya gabata a cikin aya da ta gabata. Wasu kuma suka ce khabar ne li mubtada'il mahdhuf wanda yake nuna albala'ul hasan din shine mubtada, zalikum din kuma shine khabarul mubtada. Ma'ana wancan jarraba, kyakkyawan jarraba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku dinnan shine abinda ya gabata. Tukuna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna Allah ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. سنن يايها كني سبودا شي الله ينا لوننا كيد ودن دسك كافرين دي دسك شريا دشيرين سو دي دسك شريا ما كيرين سو تو الله سبحانه وتعالى ينا لوننا كريتين ونن كيد الناس ينا لوننا كريتين wannan makircin nasu. Shine anan akwai kira'o'i daban-daban guda uku. Akwai zalikum wa anna Allaha muhinu kaydil kafirina yadda haf ya karanta an Asim, wanda kuma abokin riwayarsa Shu'ba ya karanta da tanwini da nasaba zalikum wa anna Allaha muhinu kaydil kafirina a matsayin kaida din maf'ulun bihi ne. Sannan cikin muhinun din akwai fa'ilinsa,
sannan jumhur qurra bayan haf da shuba sai suka karanta yadda na karanta zalikum wa anna la muwakkilun kaidal kafirina wajen fassara kusan ɗaya ne saboda an dauko ne daga auhana yuhilu rubai ala wazni as'ala sannan kuma ɗaya kira'ar kuma an dauko daga wahana yuhilu tauhinan nan ma ala wazni fa'ala rubai to shine waɗanda suka karanta muhilun ko muwakkilun da tanwini a cikin wannan wasfu din akwai fa'ili damirun mustatirun shine kai da din ya samu nasaba saboda maf'ulun bihi ne mansub haf kuma da ya karanta da idafa shi lafzi min idafatil fa'ili ila mansubihi ko min idafatil rafi'i ila mansubihi shine taujihin waɗannan kira'o'i guda uku wajen ma'ana shigan ɗaya ne saboda kira'a ta idafa wannan idafa ɗin idafa ce lafziya saboda sauƙaƙa lafazin illa iyaka bambancin da ke tsakanin wazanin af'ala da kuma wazanin fa'ala kenan a lokacin da ka karanta zalikum wa anna Allah muwakkilun kaidal kafirina to kana nufin Allah subhanahu wata'ala yana raunana makirci da kaidin kafirai akai duk lokacin da suka fito da makirci mai karfi sai ya raunana suka fito sai ya raunana wannan ma'ana mun same ta ne cikin wazani na fa'ala din a ɗaya wazanin kuma na af'ala wato babu wannan ma'ana kaman fajjara ne da afjara cikin fajjara akwai mubalaga cikin af'ala kuma babu mubalaga wannan shine kawai ya bambanta kira'o'in guda biyu ma'anan wannan kuwa shine su mumune Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jarraba mai kyau bala'an hasana wannan jarraba mai kyau din sun samu nasara sannan kuma adadin waɗanda aka kashe a cikinsu kaɗan ne su kuma waɗanda aka kashe ɗin nan dukkansu 'yan aljanna ne shuhada'u ne haka nan waɗanda aka raunana haka nan waɗanda ba a kashe su ba a raunana su ba dukkan mutanen badar 'yan badar 'yan aljanna ne wannan adadi 313 ko 14 wanda adadin manzanni ne su ne adadin waɗanda suka halarci yaƙin badar daga wannan yaƙi ne Allah subhanahu wa ta'ala har yau ya ɗaura addinin musulunci akan dukkan addinai na duniya saboda haka ne idan aka ce ma wannan sahabi can badar ne ya halarci badar matukar daraja matukar fadala ya ƙare a nan don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta umumin sahabbai gaba ɗaya da sauran al'umma sannan cikin sahabbai kuma umuminsu Allah sai ya keɓanta waɗanda suka halarci badar ya yi musu hukunci daban daga cikin bambancin abin da ya shafi sauran al'umma da sahabban manzon Allah idan al'umma suka yi laifi irin laifin da idan suka aikata za su zamanto 'yan wuta idan kuma sahabban manzon Allah suka yi irin wannan aiki sai Allah ya ce ya gafarta musu kamar yadda ya gabata a ayar da ta gabata inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannama wannan hukuncin da ya yanke din nan to Allah subhanahu wa ta'ala ya wakana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma yace walqad afa Allahu anhum walqad afa ankum amma in wani ne ya aikata wannan to shi wa ma'awahu jahannam ne shi dan wuta ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi fushi da shi to ganin wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wasu darajoji daga cikin darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk idan da yaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwararo yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu biyu suka hadu ganin manzo Allah da ido da imani da shi abu biyin nan idan suka hadu ba yadda za yi mutum ya shiga wuta ya shiga jahannama ko ma menene ya aikata domin haka ne Allah yake yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim. Wadannan abubuwa bishara Allah yake wa sahabban manzan Allah da abin da aka ce ma amma bishara to wannan bishara abu ne wanda zai ci gaba sannan wannan bishara Allah ya yi wa sahabban manzan Allah da siga ta mudari ne yubashshiruhum rabbuhum ba basharahum ko abisharahum rabbuhum ba da siga ta mudari ne yayi wanda zai nuna cewa wannan wa'adi ne yi musu bishara da rahama da samun yardan Allah da kuma samun gidan aljanna da samun ni'ima da wamannin nan wani abu ne wanda dukkan sahabban manzon Allah suna da shi illa iyaka wadanda kuke bi ana cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna wannan lakabin su ne sahabbai goma wadanda ake musu bishara a aljanna wannan lakabi ne na sahabban manzon Allah wadannan su goma din wannan baya nuna banda wadannan su goma sauran sahabbai ba a musu bishara za su shiga gidan aljanna ba baya nuna haka kamar ayan nan da muka karanta yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat yake nuna haka haka nan inda Allah yake cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وأن كلا بنا الكلون وأن يعلقوا هو من ذا الله صلى الله عليه وسلم سبب سابا من ذا الله إما ودا لسك مسلنتا كافين فتو مكة وإما ودا لسك مسلنتا بايو فتو مكة جبن لسور من ذا الله صلى الله عليه وسلم wannan su biyun duka Allah ya hada yace wa kullun wa'ada Allahu husna al-husna ita ce wata aba wacce take komai kyau ba abin da yake komai kyau kuma sai gidan aljanna to saboda haka ne yayi wa sabon manzon Allah al-bala'ul hasan shi yake nufi da zalikum sannan kuma yace dalilin da yasa su kuma kafirai suka shirya kaidi suka shirya makirci suka karu makil da gangansu da kide-kidensu da mata masu musu huda suka fito badar cewa a yau za a kara a yau za a yi gumurzu za a yi kaza za mu kawo ƙarshen Muhammad da sahabbansa duk waɗannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillahi kuma duk wannan kaidinsu da suka yi sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya raunana a nan ku duba ya kawo ismi zahiri ne wajen ismi na damiri saboda da yake zalikum wa anna allaha muhinu kaidihim bai ce haka ba wa anna allaha muhinu kaidihim ko muhinun kaidahum ko muwakilun kaidahum bai kawo damiri ba sai ce wa anna allaha muhinu kaidil kafirina ya kawo sifa ta kafirci cewa dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya raunana kaidin su kasancewarsu su kafirai ne su kuma dalilin da yasa sahabban manzon Allah ahlu badar Allah ya ba su karfi ya karfafa musu gwiwa suka yi nasara saboda kasancewa su mumunai ne kamar yadda zai zo a nan gaba wa anna allaha ma'al mu'minina zai zo a nan gaba ku kaga a nan wa anna nan ya faɗi dalilin da yasa aka rusa kafirai can kuma gaba zai zo yayi bayani dalilin da yasa su mumunai suka samu nasara nan
in tastafihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ألن الله سبحانه وتعالى ديك إن تستفتحوا وأن الدمير دكما مخاطبا دسوا يكي ما لم تفسير سنه ساباني أكي shin ana magana ne akan mu'minai musulmai sahabban manzo Allah wadanda suka halarci Badar aw kuma ana magana akan kafirai wadanda suka halarci Badar to shine anan zamu fassara nan guda biyu duka didda siyaki na wannan aya a zahirin sa a zahirin wannan siyaki yana magana ne akan kafiran Makka sai wajihin ko dai tafsirin ko da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su Ibn Kathir su al-Imam Shawkani sun da'afa wajihin amma wajihi ne wanda da dalilai cikin Qur'ani idan aka koma cikin Qur'ani za a tabbatar da cewa duka tafsiran guda biyu karfafu ne tafsiri na farko wanda zahiri wanda shi ne arjaha duka ɗayan ma karfafe ne a nan Allah da ya ce in tastaftihu faqad ja'akum fatuhu dinnan gabanin su kafiran Makka su fito sun taru sun yi ta addu'a a wajen ɗakin Ka'aba cewa yau dinnan ya rab ya rab saboda su ma kun san suna addu'a suka roƙi Allah suka ce to a fitan nan namu ko ma wane ne wanda yake da gaskiya to Allah ka bari gaskiya kowa ya in addininmu da addinin iyayenmu shi ne yake da gaskiya ka ba mu nasara idan kuma su musulmai ƴan uwanmu danginmu waɗanda suka kuce a garinmu suka mana tawaye suka yi addininmu tawaye addinin iyayenmu tawaye idan su ne suke da gaskiya to ya Allah ka ba su gaskiya ka ba su nasara a yi dai a Badar ɗin nan dai a yi dai kawai a yi komai ka ƙare sai suka yi haka to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fath a nan istiftahi shi ne neman nasara neman gaskiya neman fata shi ne istiftahu kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru yastaftihuna 'ala alladhina kafaru a nan in tastaftihu faqad ja'akum al-fath a nan faqad ja'akum al-fath dinnan tahakkumi ne magana ake gaya wa kafiran Makka a izgilance shin nasaran da aka yi a kan su rusa su da aka yi a yakin Badar sai Allah ya kira shi al-fath saboda daidai da irin addu'an da suke yi saboda daidai da addu'an da suke yi rusa su da aka yi din shi ne fata ne saboda sun ce din ne gaskiya Allah ya bayi gaskiya kuma ya bashi gaskiya shine in tasabtihu faqad ja'akum al-fath cewa idan gaskiya kuke nema Allah ya bawa wanda yake da gaskiya gaskiya to wannan fatani ya zo ne gaskiyan kuma Allah ya bashi gaskiya kuma su ne musulmai su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana kiran shi tahakkumi a usulubi ilmi ma'ani ana kiran shi tahakkumi ka fito da magana ba ta fuskarsa ba wanda bai samu nasara ba ka ce ya samu nasara kaga ka juya maganan ne cikin usulubin da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a kan ire-iren su Abu Jahal zuk innaka anta al-azizul karim a cikin wuta za a ce mishi za a ce miki ka dandani azaban da ki karyata a duniya, sai ce innaka antal azizul karim. Alhali ba yadda za a yi mutumin da ke cikin wuta a kaskance ya zamo al'aziz, ya zamo alkarim. Ka gani, ka ga an sauya maganan ne, kamar yin cikin abin da mutanen annabi Shu'aibu suka gaya wa annabi Shu'aibu, ya Shu'aibu as-salawatu ka ta'muruka an nutruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka antal halimur rashid. Ka gani, sun yabe shi da waɗannan sifofi guda biyu, al-halim ar-rashid. Amma abin da suke nufi shi shiyoyin waɗannan sifofi ne, kamar yadda al-azizu al-karimu da aka gaya Abu Jahl cikin wutar jahannama, ana nufin shi shiyoyin wannan ne. To kamar wannan ne, in tastafihu faqad ja'akum al-fathu, din yazo kenan, saboda shi Qur'ani yana fassara kansa ne. To ta inda za ka gane da su ake a nan, sai Allah ya ce wa in tantahu fa huwa khairun lakum, idan kuka hannu kuka bar kafirci kuka zo kuka karɓi addinin musulunci tun safiya, gabanin dare ya muku, gabanin lokaci ya ƙure muku, fa huwa khairun lakum, ku bar kafirci ku dawo musulunci, ku daina yaƙan musulmai ku shigo cikin musulunci, shi ne ya fi muku da alkhairi. Kaga wannan jumlar wa in tantahu fa huwa khairun lakum, wato hujja ce ta waɗanda suke cewa wannan aya mukhataba ce, ana magana ne da mushrikan Makka, kafiran Makka. Sai Allah ya ce wa in ta'udu na'ud, idan kuka kuma, to in kuka koma mu kuma za mu ƙara komawa mu ma. Wannan abin da yake nufi da wannan, idan kuka ƙara dawowa cikin kafirci ko kuka ƙi dawowa cikin musulunci, abin nan da kuka ga ya same ku a Badar ɗin nan ya dinga samun ku kenan, ya dinga samun ku ne. Kamar ka ce ne yanzu kun yaƙi musulmai sun samu nasara a kanku. To idan ba ku musulunta ba kuka kuma yaƙansu, to za su kuma samun nasara a kanku, shi ne wa in ta'udu na'ud. Irin wannan usulubin ne shi ne ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in udtum uduna bi, wa in udtum uduna, a nan wa in ta'udu na'ud, usulubi guda ɗaya ne. In kuka yi alkhairi mu muku alkhairi, in kuka yi sharri mu muku sharri, shi ne wa in ta'udu na'ud. Walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat, wannan shi ne iskalin da za mu zo mu yi magana a ƙauli na biyu, tafsiri na biyu, cewa wannan aya tana magana ne da mutanen Badar, tana magana ne da mu'minai musulmai, ba da kafirai ba. Ibnu Kathir da al-Imam Shawkani suka kawo iskalin cewa a nan ba zai yiwu a ce a nan ana nufin mu'minai ba, tunda Allah ya ce walan tughni ankum fi'atukum shay'an, taronku yawanku ba zai muku amfanin komai ba, walau kasurat, ko da yawan kuɗin sun yawaita. Idan aka ce fi'a ismul jam'i ne, ismul jam'i shi ne wani lafazi ne guda ɗaya, lafazi guda ɗaya ya ɗauki ma'ana na jam'i, ko a taƙaice ka ce mufradi ne a bashi ma'anar jam'i, shi ne ake cewa ismul jam'i. Duk abin da idan ka faɗa ƙwaya ɗaya yana ɗaukan mutane da yawa, irin su fi'atun, irin su ta'ifatun, irin su jam'un, irin su jama'atun, ire-iren su ne ake ce musu ismul jam'i, wanda ana mura'atin ma'ana wajen larabcinsa, kamar yadda ya zo cikin wannan aya da mura'atin ma'ana, da ya ce walan tughni ankum fi'atukum shay'an, sai ya ce walau kasurat, walau kasurat. A nan walau kasurat an yi lafazi da an yi mura'ati, an duba lafazin fi'atun din nan mufradi ne mu'annas, sai aka kawo damiri mufradi mu'annas, aka ce walau kasurat. Inda misali ana duba ma'ana ne, za a ce walau kasuru, za a kawo za a kawo wawu jama'a ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi yace min fi'atin sai yace yansurunahu ya duba ma'ana ya kawo wawu jama'a akwai inda kuma yake duba lafazi misali fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun anan fi'atun tuqatilu ba ce fi'atun yuqatiluna ba kamar yadda aka ce min fi'atin yansurunahu to wannan yana nuna maka idan ismul jam'i idan ya zo maka za ka yi mura'atun lafazi in lafazin mu'annasi ne mu'annasi in muzakkari ne muzakkari za ka yi mura'atun ma'ana misalin mura'atun mu'annas wannan aya da Allah yake wadau ka kurar misali mura'atun inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa sayuhzamu jam'u sai ce wayuwalluna dubur wayuwalluna dubur ko nahnu jami'un muntasir kun ga jami'un sai ce muntasir nahnu muntasir nahnu jami'un muntasir sannan sayuhzamu jam'u sai ce wayuwalluna da wawu jami'i kaga ana mura'atin lafazi muzakkar ana mura'atin kuma lafazi mu'annas ana mura'atin ma'ana muzakkar ana mu'amulatin kuma ma'ana mu'annas wannan shine a dangane da lafazin fi'atukum kenan lafazin fi'atukum walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat sam har abada sam ba zai taba yiwuwa a ce taron ku jama'anku su muku amfani komin yawan wannan jama'a duk da malan ɗin jumhurun nahawiyyi yawancin malaman nahwu suna ganin cewa a lan babu ta'didi ma'ana lan da kuma la to ma'anan su ɗaya ne saboda dalilin ayoyi guda biyu ɗaya a suratul baqara ɗaya kuma a suratul jumu'a na suratul baqara ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم آية سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ألن يكاو أبدا ألا يكاو أبدا ونزينونا مكا لن دلائل بك أبو جدان معنا دين أما وصلوك جدا تركوا ونو هجا لن جمهور النحويين ونلوكت ذاك جاء da siyasi na ma'ana da nazmi da ta'alifi na ma'ana za ka zo ka gallan din tana dan cin la a ma'ana to saboda haka anan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shine yawan ku ba zai muku amfanin komai ba a nan gaba kamar yadda yanzu yawan ku kuma bai muku amfanin komai ba saboda lan din harfu istiqbal harfu nafi wa istiqbal din da kaga lan yana magana akan kore abin da zai zo a nan gaba ne zai kore abin da zai zo a nan gaba akasin lam wanda shi kuma yake kore abin da ya gabata a baya to shine anan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa anna Allah ma'al mu'minin qira'u ibdadi da nafi'a da kuma ibnu amir su uku suka karanta wa anna allaha ma'al mu'minina da lamu ta'alimi wannan qira'a tana nuna sababin da yasa mu'minai suke yi nasara saboda Allah yana tare da su saboda anna din ana kaddara lamu ta'alimi gabaninsa in ka karanta wa anna allaha ma'al mu'minina asali wa inna wa li anna allaha ma'al mu'minina ma'ana an kaddara lamu ta'ali sababin da yasa mu'minai suke nasara saboda Allah yana tare da su duk wanda Allah yake tare da shi ba za ta taba samun nasara haka komin karfin sa komin makaman sa komin tarun sa to shine qira'a ta anna din yake bayarwa qira'a ta inna kuma wa inna allaha ma'al mu'minina wato istinadi ne magana ne sabo dan Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu'minai to wannan ita ce fassara ta farko ayar ta zamo tana magana ne akan kafiran Makka a dai fassaran kuma ayar tana magana akan mu'minai ne wadanda suka halarci Badar to kenan idan kace in tasaffihu faqad ja'akum fatuhu wannan yana nan a babu ba ta hakuri bane ba an faɗi wannan ne a matsayin ibgilanci ba za ta fassara a haka ne a lokacin da ayar tana magana akan kafuran Makka an kira rashin cin nasarar an kira shi nasara amma nan in tasaffihu faqad ja'akum fatuhu ku mu'minai da kuka yi ta'addu'a ba ku fito da shiri ba ba ku da guzuri ba ku da bakamai gashi kuma ya kama za a yi yakin Badar Allah ka bamu nasarar nan to ga wannan nasara din ta zo muku shine kun ga tafsirin aya tana magana akan menene tana magana akan mu'minai in tasaffi faqad ja'akum fatuhu wa in tantahu fa huwa khairul lakum gunda shaukani suka mayar iskali din shine wa in tantahu fa huwa khairul lakum me ake nufi abinda ake nufi da wa in tantahu fa huwa khairul lakum zai koba ga farkon suratul anfal yas'alunaka ni alil anfal ulil anfal lillahi war rasul yana magana ne akan waɗanda suka fara kwasan ganima suka yanke hukunci akan ganima suka ɗauki ganiman a matsayin nasu ne to Allah yana magana akan in sun daina yanke hukunci akan ganimomi da suka tara fa huwa khairun lakum daina hukunci akan ganimomi shi ne ya yi musu alkhairi ma'ana da sun yanke hukunci gabanin su gabatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah yake musu fada a kai cewa to idan suka daina yanke hukunci akan ganimomi daina yanke hukunci shi ne ya yi musu da alkhairi kaga fassara ta fita abinda zai ayyada wannan tafsiri ko zai sa wannan tafsirin ya karbu saboda farkon suratul anfal suran ta fara akan ganimomi sun tara ganimomi ba su kawo gaban manzon Allah ba wasu suka ɗauka wasu suka rarraba to shine anan Allah yake muku gwani cewa to idan kuka daina yin haka fa huwa khairun lakum shi ne yake muku alkhairi yadda fassarar mu ta farko wa in tantahu fa huwa khairun lakum ana magana da mushrikan Makka idan kuka daina yakan musulmai shi ne yake muku alkhairi ko idan kuka hana kanku daga kafirci shi ne yake muku alkhairi a wannan fassarar kuma idan kuka daina yanke hukunci akan ganimomi shi ne yake muku alkhairi kaga ko wanda ya fita wa in tantahu fa huwa khairun lakum wa in ta'udu na'ud kuma idan kuka kuma samun ganima kuka yanke hukunci da kanku kuma na'ud za mu zo kuma mu kara yi muku fada ba za mu daina yi muku fada ba ma dama kuna yanke hukunci da kanku abinda zai tabbatar da wannan tafsirin karɓarɗe ne ba kamar yadda al-Imam Shawkani yake fada ba saboda ayar da ta zo inda Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fi ma aqadtum fihi azabun adhim anan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan cewa abinda suka aikata na yanke hukunci akan gare mu dinnan ba dan kaddara da Allah ya kaddara na bawa sahabban manzon Allah daraja ba da gafartawa dukkan laifukan da suke ba lamassakum fi ma aqadtum azabun adhim akan ganimomin da kuka kwasa kuka ɗauka gabanin ku shawarci manzon Allah da azaba da girma zai sauka akan ku saboda haka ma dama za ku ɗauki ganima ku raba ba tare da kun shawarci manzo ba, ba tare da manzo ya zo yayi hukunci ba, to madama za ku yi haka, mu kuma ba za mu daina saukar da aya ayoyi wadanda suke fada a kanku ba, shine wa in ta'uduna wasu. Nan kuma wajen iskali na biyu shine wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat, madama za ku na yanke hukuncin ganimomi ko hukunci umuman da kanku ba tare da kun gabatar gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, duk taronku da duk yawan sojojinku da guzurinku da tanadinku ba zai muku amfanin komai ba. Wannan fikrar ita ce wacce al-Imam Shawkani cikin tafsirinsa yake ganin cewa ba zai yi a fassara wannan a kan mumunai ba. Alhali ya zo a cikin suratu Tauba a ghazwatu Hunain, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an. Kun ga tunda wannan ya zo a bayanin ghazwatu Hunain cewa Allah ya ba su nasara a wurare da yawa a ranan Hunaini, kuma ijabatkum kasratukum, yayin da yawanku ta sa muku girman kai ko ta burge ku kuka dinga ji da yawanku, falam tughni ankum shay'an, sannan kuma a ghazwatu Hunaini din yawanku din bai muku amfanin komai ba. Kaga wannan zai nuna akwai abin da musulmai mumunai za su aikata duk da yawan su Allah ya hana su nasara. Daga cikin ababen da idan suka aikata duk da yawan su Allah zai hana ba su nasara, ba zai ba su nasara ba, to ciki har da saɓawa manzo sallallahu alaihi wasallam a harkokin ganimai ko tara ganimomi a raba ba tare da shawartar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To kaga in ka duba wannan za ka ga cewa walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat, innan zai yiwu a fassara a kan mumunai. Ma'ana shi ne ma dama ba za su gabatar da komai gaban manzon Allah ba, to yawan koyaushe ba zai musu amfani komai ba. Abinda zai ayyada wannan shine abinda yawa kana a ghazwat Uhud, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu istaghsunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Abinda ya faru a ghazwat Uhud ana dabdashin nasara, waɗanda manzo ya ba su umarni kar su bar kan dutse su 50 wanda jagora su yayi ya sa baki, manzo ya ce kar mu bar kan wannan dutse mun yi nasara ko ba mu yi nasara ba. Sai mabiya suka ce ai nasara ta samu, ga shi nan a ƙasa ƙasan dutse musulmai suna ta kwasan gani ma ina tara taka. Suka sauko wannan da saba umarnin manzo, sai ya zamanto sababin rashin shirkin nasara. To kaga idan ka duba wannan kenan akwai wasu abubuwa waɗanda a sanadiyar su to musulmai za su rasa nasara. Domin haka wannan wajibi ne karɓarɗe, walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna allaha ma'al mu'minin, wannan fassaransa ya gabata, ko wa anna allaha ma'al mu'minina sababin cin nasarar mu'minai saboda Allah yana tare da su, sannan kuma wa inna allaha ma'al mu'minina hukunci ne sabo ko yaushe Allah subhanahu wa ta'ala tabbas yana tare da mu'minai. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أن الله سبحانه وتعالى ينا مجانني أكن نصر الدع ومنيت قسام آيات بدر daga cikin sababin nasarar shi ne biyayya ga Allah, biyayya ga manzo, kamar yadda zai zo a nan gaba. Ya yi wadadina amunu izada titun fi'atan fasbutu wadukurullaha kafiran la'allakum tuflihun wati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin. Daga cikin sababai na samun nasara a koyaushe biyayya ga Allah, biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaman Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu'minan Badar ne, ya ce musu, to kun ga nasarar nan da kuka samu nan fa, kun samu nasara ne saboda biyayya ga Allah da manzonsa, ba komai bane. Sanin kowa ne, sanin ku ne, kafiran Makka sun fi ku yawa, 950 ne, 300 ne da 10, 13. Kaga sun nunka ku kusan so uku kenan, ko so uku. Sannan sun fi kuta da su, sun fito da shirin yaƙi dama, da dawakansu da makamansu da guzurinsu da komai da komai, ku kuma ba ku fito da shirin yaƙi ba. Abin da ya fudda ku daban, sai kuma yaƙi ba zata ya zo ya wakana. Ababe irin wannan da yawa, amma duk da haka kuka samu nasara, kuka kashe mutane 70 cikinsu, kuka kama fursunonin yaƙi 70 cikinsu, kuma aka samu shuhada guda 14 katal. Wannan duka sun samu ne a sanadiyar biyayya ga Allah, biyayya ga manzon Allah. Saboda haka yace ya ayyuhallazina amanu, a siyakin ayar allazina amanu a nan ana nufin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ana kuma ishara sababin cin nasararsu, biyayya ga Allah, biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma lafazin allazina din da ke min alfajir umumi ne, ayar tana da umumin da dukkan mumini zai iya shiga ƙarƙashin wannan aya. Sanannen abu ne cikin ilimin usul fiqh, ana cewa sababin saukan aya baya nuna ayar tana aiki a kan waɗanda ta sauka a kan. Suna cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi. Ana la'akari da umumin lafazi, ba a la'akari da sababin saukan aya ko sababin hadisi. To saboda haka ne a nan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulahu, su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda su aka fara magana da su da ayar, da sauran mu'minai na duniya gaba ɗaya, atiullaha wa rasulahu, su yi biyayya ga Allah da manzansa. Mun sha bayanin cewa sifa da lakabi na imani asali na kayan sahabban manzon Allah ne, saboda su ne mutane na farko waɗanda suka yi imani, su ne mutane na farko waɗanda suka yi imani. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kansu, wallazina ja'u min ba'dihi, kan tabi'ai, tabi'u tabi'i, har zuwa ila yawmil qiyamati, duk wanda ya musulunta, duk mumini sunansa wallazina ja'u min ba'di, duk da yawan ku, duk da yawan karnonin ku gaba daya a safu daya kuke, su kuma sahabban manzon Allah a safu daya. Ku duba yawan ku, ku duba kuma su kuma karancin su. Saboda haka ne Allah yake ambatan su, yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim, sai ce wallazina amanu min ba'd, tun kan tabi'ai ila yawmil qiyamati min ba'd, tun kan tabi'ai ila yawmil qiyamati min ba'd. Ma'ana mun shiga rijiji ne, mun karɓo sunan da ba sunan mu ba, lakabin da ba lakabin mu ba ne. Imani kayan sahabban manzon Allah, dukkan mu ayarin su ne, mun zo a bayan su. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haƙƙin mu shi ne mu nema muku gafara mu girma. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دو أن يزوء باين صحابا من الله والذين جاءوا من بعدهم حيث صحابا من الله أكان تشينه يمس أدوى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إخواننا الذين سبقونا بالإيمان سوني صحابا من الله كما يروي الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله يا الله منا روحك كذا كثامن كيئيا كل وحسد جودا سكي إيماني وسكي رجاتين في إيماني فأنا كل مسلمي الدعاء الله كريه جابر سحاد من ذن الله كريه كي جابر جابر حسد كيئيا سحاد من ذن الله لساء الزوشيسة فإذا يمتوت يأذير لإيماني amma duk mutumin da yake gaba da sahabban manzon Allah wanda su suka yi mana Badar a ina muke a lokacin su suka yi mana Uhud wasu suka kashi iyayen su suka kashi ƴaƴan su akan addini wasu suka rasa rayukan su ne suka sa tubali na farko na asasin gina addini musulunci idan muka yi sallah su suka fara yin sallah in muka yi azumi sai riga mu yin azumi duk aikin alkhairin da zamu aikata mu samu lada sai riga mu aikata wannan aiki kuma duk abin da suka yi saboda darajar manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muku ayoyi da yawa bukin a cikin alqur'ani musamman aya ta karshen suratul fatih wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima duk sahabin manzon Allah Allah yayi wa'adi yayi alƙawari dukkan abin da ya aikata Allah zai gafarta masa su ba ma'asumai bane suna yin laifuffuka amma bambancin laifuffukansu da laifuffukanmu shine in mun yi laifi muna karkashin mashi'ar Allah in sha'a ghafara lana wa in sha'a azabana amma su idan suka yi laifi Allah ya yi wa'adi ya yi alƙawari cewa zai yafe musu wannan laifi din a ƙarshen suratul fatih to saboda haka ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa alladhina amanu atii'u allaha wa rasulahu su suka fara shigowa cikin alladhina amanu tukunan mu kuma muka shigo a bayan su to saboda haka atii'u allaha wa rasulahu cikin qur'ani akwai asali al asalib al ma'nawiyya daban daban zaka ga wasu ayoyi an faɗi fi'ili atii'u din sosai ma'ana an bar babu adadi za a ce atii'u allaha wa atii'ur rasula wannan ita ce jumla jumloli guda biyu kenan an karfafa maka da wannan ana nuna maka biyayya ga Allah abu ne mai zaman kansa biyayya ga manzon Allah abu ne mai zaman kansa Allah shari'i ne mustaqil manzon Allah shari'i ne mustaqil ma'ana wannan duk abin da manzon Allah ya faɗa ya zartar to Allah ma ya zartar da abin irin su ayoyi da suka zo a ya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum atii'u allaha wa atii'ur rasula wasu ayoyi irin wannan atii'u allaha wa rasulahu za a yi amfani da fi'ili guda ɗaya fi'ili guda ɗaya usulujin ake bambantawa wasu a kawo dalili da mata wa atii'na allaha wa rasulahu wasu kuma man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah wannan duk yana komawa cikin ilimin ma'ani ne kowace jumla cikin jumlolin nan daban-daban suna ɗauke da ma'ana mai zaman kansa shine yace wala tawallaw anhu anan wala tawallaw anhu wa antum tasma'una anan damiri na anhu din yana komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar ku juye wa manzon Allah fuska kar ku juye mishi baya a bisa ka'idan audatu damiri ila aqrabil asma damiri ya koma zuwa sunan da yake kusa da shi wala tawallaw anhu ay ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk inda manzon Allah yake duk inda manzon Allah yake ku kasance a wannan waje duk abin da ya aikata ku aikata abin da ya hana shine wala tawallau anhu kar ku juye mishi baya kamar Allah subhanahu ta'ala yana bayanin ma'anar biyayya ga manzo Allah din yace atiullah wa rasuluhu ma'anan biyayya ga manzo Allah wala tawallau anhu kamar yadda maulana sa'adatul anam yake cewa idza sara khairul khalqi sirtu wara'ahu idza halla yawman falmasiru ba'idu dikin da khairul khalqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka kafarsa dikin da naga ya tafi to za a gani a bayansa zan tafi a bayansa idza halla yawman duk ranan da kuma kace yau ya sauka ya daina tafiya falmasiru ba'idu ni tafiya ta mun nisa ni ma iya tafiya ta ta kare to ganin wannan shine wala tawallau anhu kar ku juye wa manzan Allah duk inda yake ku kasance a nan kuma alhamdulillah abinda farko mutanen Badr suka gaya wa manzan Allah kenan ansarawa suka gaya wa manzan Allah kenan suka ce ya rasulullah law kuffat al-ba'al law kuffat fi hadha al-bahr la kufna ma'aka wannan kogin tafkin ruwan nan da za ka kusa kanka ka shiga ciki to za mu kusa tare da shi bura mu ce dan me za ka saka mu cikin halaka ba suka ce wa manzon Allah inna la naqulu laka ma qala al-banu isra'ila li musa alayhi salam ya manzon Allah mu ba za mu gaya maka abinda banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ba فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدنا كجي كي da ubangijinka ku yaki mu muna nan anan azume ba za mu gaya maka wannan magana ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace wala tawallau an wa antum tasma'una alhadi kuna jin kiran manzon Allah ku zo jihadi ku zo bada kar ku juye masa baya ma dama kuna ji idan mutum ya ji kiran manzon Allah dole ya amsa to shine sai Allah yake wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un dake ji din akwai ji da zahirin kunne akwai ji da batinin kunne kada ku kasance cikin wanda za su ce sami'na mun ji a kunnen mu wa hum la yasma'un amma su kuma ba su ji shi a zukatansu ba irin wa'azin da ake mana a yau kenan za a ji taran wa'azi kowa zai ji ya gamsu cikin masallaci amma ana fita kowa zai kama gabansa kowa zai aikata abin da ya ga dama wannan ji ne kuma ba a ji ba shi yasa tsakanin jumlolin nan guda biyu ba ta ba tsakanin kadu samina yana nufin ji na kunne wa hum la yasma'una yana nufin rashin ji na zuci ji na zuci shi ne zai yi amfani na samun takaita assalamu alaikum
Allah wannan mutane na farko na cewa ya halatta mutum da yake Najeriya ya yi amfani da ganin wata da ake a Saudiya kuma ya dauki azumin kuma sa'an nan ya sake ganin watan da Saudiya a aji ya halatta.
Akwai abin da malamai suke cewa iftilaful afaq shine duniya saboda girman duniya akwai inda yau misali lahadi ne akwai inda sutini sun shiga litini ku agunku lahadi ne su agunku litini ko ku agunku misali lahadi ne su agunku asaba a duniya akwai irin wannan su bibiyi wato weather wato annashratu jawiya ku dinga bibiya za ku ga haka ma'ana duk inda aka samu hawa shida ko bakwai tsakanin ku da ƙasa to ranaku zai iya bambanta tsakani misali mu a musulunci aka ce yau rana ran lahadi abinda ake nufi yau ran lahadi shine yankewan alfijiri shine lahadi nashi yadda turawa misali idan 12:01 ranar asabar 12:01 a hutu lahadi daga 12:01 shiga lahadi mu kuma ranar asabar a yankewar alfitiri lokacin da aka sa as-salatu lokacin da aka sa da ikama ta sallar asuba to lahadi ya shigo mu a wajen mu to duk wanda za a ce yau ku a kasar ku lahadi ne abun su a saba to ba zai yi ka su gawo wata ka yi amfani da wannan ganin watan ba amma idan ranaku ba ta bambanta tsakaninku da su zai yi su ga wata sannan ka yi amfani da wannan ganin watan yawwa ko batun cewa an gani a Nigeria ko ba gani ba wannan wani batu ne daban illa iyaka wannan zaɓi shi ne wanda musulmi zai yi aiki da shi duk wanda aka ce yau Lahadi ne a ƙasarku Lahadi ne to za ka yi amfani da ganin watan su wannan shi ne asalin ƙa'ida na'am
wannan wani yana cewa shi ne yake da azumi sai leɓen bakin sa ya bushe to da leɓen bakin sa ya bushe sai akwai wani ɗan guntun fata a bakin nasa sai ya haɗe ya matsayin azumin nasa yake
me ya haɗe
leɓen bakin sa akwai wani fata
fatan su
fata
na fatan bakin nashi ya haɗe sai ya ɗan guntun fata a matsayin zai rage miki yunwa ko ne
ko ne sai ko da yake ya bushe ne ko da ya haɗe sai ya mutu
wannan asali ma ka cinye wani ɓangaren jikin ka ido ya halitta a gare ka ba san jikin ka wani ɓangare ne daga jikin ka cinye kuma zai ma amfani nuna ko zai ma amfani cikinwa ne wannan asali wani abu ne wanda ma gairu mashuru ya aikata wannan idan ina laifin a ce ka ji kishirwa zai dame ka ka kurkure bakinka saboda bakin ka yi sai saboda haka wannan kayi ki a bisa jayi ki rashi sani kar kada ka kuma yin sa kada ka kuma yin sa na'am
wannan wani yana cewa shi ne iyalin su don suka samu sabani sai da ce ba su suka ganta ya matsayin haka malam
in yana so zai ba ta har da sai yana so zai ba ta ma'ana ba tilas ba ne ba dole ba ne idan matar ka ta ne sai ki kasance ta ba dole ba ne saboda sakin a hannunka ne a hannunka Allah ya sa in kana so ka sake ta in ko ba ka so kai ki kasance ma'ana ba dole ba ne ka sake ta na'am
malam wannan yana cewa akwai dan yarda da taso daga Lagos zuwa da masu ga tayin da zo ba shi a taso a zuwa ta annan kuma wannan ya aiko a sada mai tsaro a addu'a Allah ya ba shi nasara a aikin shi
ko yaushe ba jami'an tsaro ba dukkan musulman duniya dukkan al'umma musulmi ko yaushe muna karatu Qur'ani na addu'o'i Allah ya kawo Nigeria zaman lafiya ya kawo Nigeria zaman lafiya ya kawo dukkan duniya zaman lafiya kuma sun shi cututtuka masu addaban al'umma a duniya irin corona da ake fada da yaƙe-yaƙen nan da ya taso na Ukraine duk sai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo duniya gaba ɗaya zaman lafiya amma a sasin zaman lafiya a duniya gaba ɗayansa shi ne biyayya ga Allah da manzo da kuma adalcin mahukunta ma dama al'umma musulmai ba za su bi Allah ba za su bi manzo Allah ba yanzu muka gama tafsiri ma dama za su dinga saƙo iri ma dama mahukunta za su cuci al'umma za su zalunci al'umma to sai dai Allah ya ba mu zaman lafiya dan fadalarsa sal Allah yana cewa ma asaba kun min musibati fa bima kasabat aydikum duk musibar da ta same ku ta janyo haka zalunci da danniya irin na mahukuntan zamani da kuma rashin biyayya ga Allah na talakawa yawan sabon talakawa abu biyun nan su ne sababin dukkan wata cikina da musiba da yunwa da yake faru a duniya da baki ɗaya ciki har da Nigeria na'am
a cikin gurin ke na malika ne sai a zuwa
sallu ala nabi sallallahu
alaihi wasallam آمين 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 آمين